Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ni ce Amina Buhari Auna tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau 19 ga watan Fabrairu na shekarar 2020. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa ga dukkanin alamu nan ba da dadewa ba za a samar da tsarin inshorar lafiya na bai daya a Najeriya. Za ku ji karin bayani kuma kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Shin ta yaya kuke ganin wannan tsari na inshorar lafiya na bai daya zai iya inganta rayuwar talaka idan har aka samar da shi? Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655. Muna kuma tafe da labaran wasanni daga Ghana. Amma kafin ku ji abin da muke tafe da shi, ga Zahra nan dauke da labaran duniya.
Masu sauraro assalamu alaikum. Akalla sojojin gwamnatin Somalia 10 da mayakan sa kai 16 aka kashe a yau Laraba. A lokacin da kungiyar mayakan Al-Shabab ta kai hari kan wasu sansanonin soji guda 2 da na yankin Lower Shabelle na Somalia. Harin farko da aka kai a garin Koryoli mai kimanin tazarar kilomita 95 kudu da birnin Mogadishu ya faru ne a lokacin da mayakan suka yi amfani da wata mota da aka cika da ababen fashewa da wani dan kunar bakin wake ya tuka zuwa wani sansanin sojoji da ke karkashin ikon mayakan yankin da ke muradin gwamnatin tarayyar Somalia. Mataimakin kwamishinan gundumar Koryoli Abdi Ahmad Ali ya ce mayakan sun yi niyyar lalata gadojin garin. Sun lallata gada guda daya amma mun yi nasarar dakile yunkurinsu na kai hari akan daya gadar. Daga nan sai mayakan da yawa dauke da manyan makamai suka kawo mana farmaki. A cewar wasu kafofi da yawa da aka yarda da su a garin, akalla sun ce akalla an kashe sojoji 10 da kuma wasu mayakan sa kai daga kungiyar mayakan da ke goyon bayan gwamnatin kasar su 6 a yayin artabun. Ita ma kungiyar Al-Shabab ta kai wani hari da sanyin safiyar yau a wani sansanin soji da ke El Salini mai tazarar kilomita 60 a kudu maso yammacin birnin Mogadishu. Daruruwan fasinjoji sun fara barin jirgin ruwan shakatawa da aka tsare tsawon makonni 2 a tashar jirgin ruwa ta kasar Japan a wani yunkuri na dakile yaduwar cutar coronavirus da ta yi sanadiyar mutuwar mutane sama da 2000 a kasar China. Ana saran kimanin fasinjoji 500 da suka warware za su bar jirgin ruwan na Diamond Princess a yau Laraba a Yokohama, inda jirgin ya sauka tun lokacin da ya isa garin a ranar 3 ga watan Fabrairu. Jami'an lafiya na Japan sun kebe fasinjoji 3,700 da ma'aikatan jirgin don a sa ido a kansu, bayan da aka gano cewa wani fasinja da ya sauka dan Hong Kong na dauke da kwayar cutar ta coronavirus. Amma kokarin shawo kan yaduwar kwayar cutar ya fuskanci koma baya, yayin da mutane 542 suka riga suka kamu da cutar, lamarin da ya kasance gungun jama'a mafi girma da aka tabbatar sun kamu da cutar a wajen China. Ofishin kare haƙoƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kira a kan a gudanar da bincike ba tare da san kai ba a kan kisan kiyashin da aka yi wa mutane 23 a wani ƙauye a yankin arewa maso yammacin Kamaru, inda ake magana da harshen Ingilishi a ranar 14 ga watan Fabrairu. An samu ƙarin bayanai tun bayan aukuwar harin na tada hankali. Masu sa ido a kan haƙoƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke yankin na Kamaru sun ba da rahoton cewa yara 15 aka kashe, kuma 9 daga cikinsu 'yan ƙasa da shekaru 5 ne. sun kuma ce akwai mata biyu masu juna biyu cikin waɗanda harin ya shafa. Daya daga cikin su ta rasu a asibiti sakamakon raunin da ta samu. Mai magana da yawun hukumar kare haƙoƙin bil'adama a Majalisar Ɗinkin Duniya Robert Covelli yace har yanzu ba a sami cikakken bayani akan aukuwar lamarin ba, amma ya shaidawa muryar Amurka cewa shaidun gani da ido sun ce mutane 40 dauke da makamai da kuma jami'an sojoji da na tsaro ne suka kai harin a ƙauyen. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi wa waɗansu fitattun mutane da aka samu da laifin aikata manyan laifuka ahuwa a jiya Talata, ciki har da wani tsohon gwamnan jiha ɗan jam'iyyar Democrat da ya taɓa neman sayar da kujerar Majalisar Dattawa ta tsohon shugaban Amurka Barack Obama. Trump, wanda kwanakin baya ya wanke waɗansu sanannun mutane da suka taka doka, da ya fewa tsohon gwamnan jihar Illinois Rod Blavojevich, wanda aka yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru 14 bayan da ya shafe shekaru 8 a gidan yari.
Madalla a gaida Zahra Aminu Fage da ta kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, daga dukkan alamu nan ba da dadewa ba za a samar da tsarin inshorar lafiya na bai daya a Najeriya, yayin da Majalisar Dokokin Kasar ke duba batun. Duk da cewa majalisar na ganin akwai abubuwa da ake ganin zai iya kawo wa shirin cikas idan ba a dauki wasu matakai ba, wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta hada mana rahoto akan haka.
A daidai lokacin da Majalisar Dattawa ta kaddamar da kwamitin da zai duba ga yiwuwar yi wa kundin tsarin mulkin ƙasa garan Bawul, sai maganar bada inshorar lafiya bai daya ya kunno kai, domin tun shekara 2005 da gwamnatin tarayya ta kafa hukumar inshorar lafiya ta tarayya, mutane da dama suna kokawa da yadda yanayin kiwon lafiya ke fuskantar koma baya, musamman ma ta hanyar bawa al'umma sauƙin samun magunguna a asibitoci kyauta. Akan wannan ne na tambaye daya cikin 'ya'yan kwamitin da zai yi wa kundin tsarin mulkin ƙasa garan Bawul, Senator Kabiru Ibrahim Gaya, ko akwai yiwuwar duba dokar da ta kafa hukumar inshorar tarayya, ga abin da ya ce.
To, wannan kin san ya doka daban, tafiyar da mulki daban. Mu za mu yi doka mu ce muna so a yi kaza, amma shi mai mulki shi ya san nauyin ajihun shi. Idan muka ce ba da lafiyar nan za a yi ta kyauta, gwamnatin tana da kudin za ta yi, za ta yanke shawara. Ba za mu iya sa shi a doka mu ce kaza ba, amma za mu iya kawo shawarin da za mu iya jiha ta samu daɗa ta iya yi don kanta, ta daure ta yi don wannan, don cigaban al'umma ƙasa. Amma an ka ce ka sa doka sai an ɗinka kowa riga, to ba kudin ɗinka rigar, to kaga da matsala, doka ka ba za su aiki ba. Amma tana tabbatar miki za mu yi abin da da 'yan Najeriya za su yi farin ciki da mu, kuma za su yi murna da cewa a zamanin mun kawo abubuwan da a gyara al'umma su amfana wannan wahalar da talaucin da ake ciki a samu sauki insha Allah.
Amma Senator mai wakiltan Borno ta Kudu Muhammad Alin Dume ya ce yana ganin gwamnatin tarayya za ta taka muhimmiyar rawa a wannan fannin.
Wallahi yunkuri ne mai kyau, don dai ina ganin Najeriya nan dai kam talaka ya kamata, musamman doyin kasan ko kace ma kowa zai samu wato asibiti ko kuma kiwon lafiya kyauta. Masu hali ba su da wannan bai dame su ba, amma wannan ya zai shafi talaka sosai, don talaka yanzu sai kaga kudin magani ko kuma iya je ya samu ma ganin likita ma bai da dama yanzu, tunda sai an ce ya sayi kati ko kuma sai ya biya wani kudi. Ni kam ina cikakken goyon bayan da cewa kowane dan Najeriya wanda ba zai iya biya ko kuma ya zamanto dai asibiti ya je samu lafiya kyauta, wannan ina goyon bayan sa 100%, kuma Najeriya tana cikin matsayin da za ta yi haka.
To, sai dai dan majalisar wakilai Abubakar Hassan Fulata ya ce sai mahukunta sun canza salon kashe kuɗi, domin a halin yanzu ma batun kasafin kuɗin bana tana tafiyar hawainiya.
Idan ka ce za ka ba kowa magani kyauta a wannan tsari namu, ba zai yiwu ba, abu ne mawuyaci duba ga cewar muna da yibi babba a kasafin kuɗi namu ma. Kuntuna a kasafin kuɗi wannan na wannan shekara za a yi rinci ma na wutan kusan 2 trillion, wanda rinci rinto wannan kuɗin za a yi. Saboda haka za a yi yunkuri a cewar yawanci za a yi wani kaso na mutane masu bukatu na musamman a yi musu wannan, amma idan kace za ka abin nan a wannan halin da muke ciki yanzu ba abu ne mai yiwuwa ba.
A halin yanzu majalisar dattawa ta bukaci a ƙara yawan asibitoci a fadin kasar, wanda yin haka zai taimaka wajen cimma burin samarwa mutane kiwon lafiya mai nagarta. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya jin mu a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Bayan haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye-shiryenmu. To masu sauraro, layi a buɗe yake domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Maudu'in namu na yau shine, shin ta yaya kuke ganin wannan tsari na inshorar lafiya na bai ɗaya zai iya inganta rayuwar talaka idan aka samar da shi?
Addu'ar mu ga Allah rahimi yake arewa gaba ɗaya, mu muna da masiha jumlatan kuma da arnado dan ningiya tutocin shehu mujaddadi goma sha biyu ne Nigeria. Sa'ad Siddiqu Abubakar ga arewa ta na kan shan wuya, shehu Alkamemi a Yarwa ko za ka yarda a rushe mulukiya. Hausawa su da bare-bare ai amana ce da kilafiya, shehu Laminu da mujaddadi sun bar mana girman duniya. Yalla za mu kiyaye har mu bar ya'yan mu su gaji halaliya, ya jikokin shehu na biyu sai ku ɗau tutarku ta gaskiya. Haƙƙi na ƙabilole duka na wuyanku ku sauke lafiya, daularku a kayin mumunai da wasansu ta wanye lafiya. Da aminci babu gwagwarmaya.
Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
To jama'a, a nan dai birnin Washington DC lokaci na cewa karfe 3:44. Ga kira nan ya shigo mana daga jamhuriyar Niger. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam. Kuna magana da Abdul Kasu nan ne ko unguwar wadatawa jamhuriyar Niger. To ni ra'ayina da zan bada bisa da inshorar lafiya na bai ɗaya da an kai a tarayyar Najeriya, sai mu ce Allah ya saka da alheri. Wannan tsari yana mai muhimmanci ne sosai, saboda talaka zai samu sauƙi wurin sayan magani. Saboda yau in an ka diba talaka shi ne wahala, ya kamata a ce maganin na a yi mai arha, saboda musamman 'yan uwanmu talakawa da ke cikin karkarin nan su samu sauƙin sayan magani. Kuma a buga a sa gidajen asibiti ko ina a ɗauki ƙwararrun matakai maganin nan ya zama su wanda za a yi kuma a ji sauƙaƙawa. In na ƙwarai ne a duka a dibiya a bincika da kyau, saboda mutane su raba kansu da shan magani wanda ba ya da kyau na bisa hanya. Muna fatan Ubangiji Allah ya sa dai wannan tsari da tarayyar Najeriya ta yi shi ne ƙarshen matsaloli fannin kiwon lafiya, saboda ƙasashen mu su ma su koyi da irin wannan magani a yi mai arha, saboda talaka kake wahala. Na gode. Kuna tare da mai sauraron ku Abrikasku unguwar wadatawa jamhuriyar Niger.
To, mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayin naka. Yanzu kuma bari mu koma Najeriya, jihar Kaduna. Salamu alaikum.
To, ajiyarce barka da aiki.
Barka.
Madalla, sunana Murtala, ina kiran ku daga garin Rajasa, Kaduna, tarayyar Najeriya.
To, matala muna jinka.
To, wannan tsari ne ne cewa Hajjia ita, kuma muna musu fatan alheri, amma fa muna gaya mun cewa har sai mun ga an gyara asibitocin da suka dade ba magunguna, ba gyara, ba gaskoci, ba gadaje, in aka je matukin wani lokaci za ka je a ce ma ko maciji sare ka je babban asibiti a ce ma ba magani, dan suka gyara asibitocin muka gani da gaskoci, to sai ne da cewa wannan abun zai yiwuwa. Yanzu kin ga ai akwai inshorori da ake misali na mota, za ka je ka yi inshora, mota ka sai ta yi hatsari ma baka san inda za ka je ka ji inshora ɗinka da ake cire ma a kuɗin asibitin takardu da kake biya ba. To amma muna musu fatan alheri, kuma Allah ya sa wannan abu yiwu don amfanin talaka ne, da fatan za a tashi su lafiya.
To, mun gode Malam Mutala. Har yanzu dai a jihar Kaduna muna tare da.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Alaikum salam. Muna tare.
Sunana Alhaji Musa Garo ne, rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
To Alhaji Musa, barka da dawowa zan ce.
To alhamdulillah, yawa barka da yammaci. To alhamdulillah, akwai wani sako wani bawan Allah da ya taso tun daga Laija Wushishi, Hamza da ke Wushishi, ya kawo mana ziyara a nan jihar Kaduna. To muna godiya sakamakon jinmu da yake a wannan kafa ta labarai ta muryar Amurka. To gaskiya muna godiya da wannan zumunci da ya kawo mana.
To Malam Musangaro, muna jin ra'ayinka.
Magana wannan inshora din da ake magana, to kin san dai idan azu ya zo mu fatin da muke yi dai Allah ya sa idan an faɗe shi a cika shi, to mai idan aka yi haka kaga za a samu ci gaba. Kuma abubuwan da muke magana, kin san da yawa za su zo mutoci suna magana cewa awon ciki kyauta ne na mata, wane ne ƙananan yara daga kara kaza daga wata kaza zuwa shekara kaza kyauta ne. Kuma a cikin kike idan ko awo mace ta je da kaga ana hada rikici tsakanin mai gida da majama da matar shi, to kaga irin wayannan abubuwan su kamata ya kokari a magance. Amma duk irin wayannan abubuwan da za a rika kawowa ana fada a ta fada dan dai a ji dadi a baki, to gaskiya akwai matsaloli irin wayannan matsalolin da kanana wanda a zo a ce awo kyauta ne, kuma miji zai a tafi awo a ce ya bada kuɗi, kin ga zai ga kamar mata za ta yi mai ciwaciwa ne. To da haka duk irin wayannan abubuwan ya kamata su sa a magance, ba har a ce za a kawo abubuwan da talaka ma shi ko da an yiji bai da wani amfana da shi, domin kafin ka je ga asibitin ma ka sha wahala. Kashe ne miki fatan alkhairi a tashi lafiya. Alhaji Musa Garo, na gode.
To mun gode, yanzu kuma bari mu leƙa jihar Zamfara. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
To ya sunan malamin?
Ai sunana Sayyid Muhammad.
To barka da
daga Awara Gusau.
Muna sauraron ka, menene ra'ayinka akan wannan batu na inshora?
Ra'ayina shine irin wannan abun ko an yi shi sai ka bai amfana da shi.
To
ko da me ko ka ji asibiti ba za da mu da kai ba.
Haka. To mun gode sosai da wannan ra'ayin naka. Yanzu kuma bari mu leƙa jihar Bauchi. Salamu alaikum.
Malama Amina, barka da aiki.
Barka, barka mu da warhaka. Daga ina tare da Bauchi ko?
Sunana Ayuba Garba Imam, daga kafin Madaki a jihar Bauchi.
To Malam Ayuba, muna jinka.
To lalle ra'ayina ni na goyi bayan wannan abu 100%. Sai dai abinda muke so gwamnati ta yi iya kokari ta duba mutane masu amana ta ba su wannan shiri domin taimaki al'umma, sannan kuma wanda aka ba su din su ma su yi kokari su rike amana, saboda idan aka yi haka lallai an taimaki mu talakawa da muke zuwa asibiti za mu samu magani a cikin sauki. Kuma muna fatan Allah ya taimaki ƙasarmu Najeriya. Daga ƙarshe akwai wani mai sauraron kuma Malam Mahmuda da yake anguwan Makeri a kafin Madaki, yana muku fatan alheri, ku tashi lafiya. Mun gode.
Mun gode Malam Ayuba da wannan ra'ayi naka. Bari kuma mu koma jihar Kaduna. Wa muke da shi daga jihar Kaduna?
Na mutunta. Sunana ya wuce da yawan Madaki, karamar hukumar Kaure jihar Kaduna.
To barka, muna sauraron ka.
Wato shi batu na inshorar lafiya a duk duniya abu ne mai muhimmanci, musamman in an samu ƙasan da sun san abin da suke yi shuwa gabanni kenan. Amma ni ina gari a shigo da wani inshorar lafiya ga talaka ba shi ne ke gaban talaka yanzu ba, saboda ana maganar gyara asibitoci da gyara ainihin harkar lafiya a Najeriya, har yanzu abin yana nan yadda yake, har yanzu kuma da shi ake yin campaign. tara kudi an tara ya zuba ga Abdulrashid mai da tanga ya ta ana caji shi akan kudin fansho din ba duk irin wannan shi ne talaka yana bukatar tsaro ne yanzu tsakani da Allah ni ina tunanin ba shine a gaban talaka ba wani ya kamata ta canza ra'ayi asibitocin mu da aka riga aka gina musamman primary asibiti a gaggyara su a samar da kayan aiki insha Allah talaka zai samu sauki nagode Allah ya sa tashi lafiya usuliyan madaci
to mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu koma jihar Bauchi assalamu alaikum
Assalamu alaikum salam.
Wa nake magana da?
Kina magana da Mallaka ne Azare da Burmakafu.
To, filin naka ne. Menene ra'ayinka akan wannan batu na inshora?
Eh, batun inshora kiwon lafiya wato abu ne wanda yake da amfani kuma ya taimakawa mutane.
To.
Hello?
Hello? Kamar
ba magana
kaman dai layi ya goce amma kuma ga kira nan na shigo mana daga Ivory Coast. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam tullahi.
To barka ga da wa nake magana da? To ya sunanka? Ko zaka iya maimaita mana? Hello, kaman dai layin Ivory Coast ya goce. To gashi nan dai mun samu kira daga jihar Niger. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Wa muke magana da?
Ina magana da Suleiman Balani daga karamar hukumar Muya ta jihar Niger.
To Malam Suleiman muna jinka. Menene ra'ayinka akan wannan batu na inshora?
To ni dai babban abin da nake son ce da wannan dai ina dan neman kudi shekaru aka dama sai yau Allah ya sa ni sa'an samu.
Ah to alhamdulillah mu ma mun farin ciki da ka same mu.
Eh na kuma gode na gode Allah ya sa tashi lafiya.
Amin.
Eh san.
To to ga kira ne na shigo mana daga jihar Taraba. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Kuna magana da Sadi Haruna ma da kin fantaje.
To Malam Haruna muna jinka.
Eh to wannan maganan kiwon lafiya, inshoran kiwon lafiya goyen talaka dai in ba an maro wani wayewan kai kan bayani ba dai wata talaka ban san menene ma ake nufi ba. Amma mu dai fatan mu asibitocin mu na kauyuka da karkara muna son gwamnatin tarayya ta shiga ba da tallafa maza sosai ga yanda kowane talaka zai san zai ne zai magani ko je kwanta abin dubu ya bada kota 500 ko 200 don na gan zai fi fahimtar me ake nufi da inshoran kiwon lafiya.
To mun gode kwarai da gaske ga kiran mu na karshe na shigowa daga jihar Niger. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
To ya sunan malamin
Ibrahim mai wankin hula a garin Negodi a Kimba.
To Malam Ibrahim muna jinka menene ra'ayinka akan wannan batu na inshora?
To gaskiya magana inshora mafi yawancin musamman talakan Najeriya ma bai ma sa abin da ake nufi da inshora ba. Domin saboda gwamnati haƙƙin daira sai akan tabbata za ta waye wa mutane akan ma mai ake nufi da inshora ba. Dan za ka ga ana kokarin gina asibitoci ba magani in ma an zo mutum aiki ya da a rubuta mai takarda ya je wasu sanin haka ko wani mai talla akai a cikin jami'i magani saboda haka su wannan doran nan su da suna amfana su ne amma dai tallafin tsakanin da Allah bai ma sa abu da ke yi da tsura ba.
To mun gode kwarai da gaske da waya Malam Ibrahim muka kawo karshen daukan wayoyin naku a yau. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba, wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
An kaddamar da karawan tarihi tsakanin kuma sassan tukutugun Accra Suffolk dangane da bukin ranar independent a sakatariyatin hukumar kwallon kafar kasar Ghana inda wakilai na klabin guda biyu gabaki ɗaya da kuma waɗanda suka shirya wasan haɗa da jami'ai na hukumar kwallon kafar Ghana duk suka halarta. Wannan ya bai wa masu shirya wasan damar bayyana wa klabin ɗin makasudin wannan wasa sa'annan kuma da irin
tanadin da aka yi wa clubin din gabaki daya. Crown House of Oak da kuma sasan Tikotoko da farkon lokaci kenan da dasu yi wasa a wajen kasar Ghana. Clubin din Madia Masters na kasar Ghana ta shafa ma da wani nauyi wanda ya girgiza club yayin da babban jami'in kiwon lafiya ya bukaci mai koyar da clubin din wasa Samuel Boydu da ya tafi hutu daga ainihin wasan na kwallon kafa. Kwararren mai gabatar da dabaru na kwallon kafa dai wani irin ciwo ne ya far masa a yayin da ainihin Edwana ke karawa da ainihin Diema a takwa a watan jiya, a nan take aka aika da shi asibiti kan toto rabin lokaci. Daga bisani aka sallame shi ya komo ya ci gaba da kama aikinsa, sai dai babban jami'in kiwon lafiya na club ya bukaci ya je ya dan huta ya samu cikakken lafiya. Dan wasan tsakiya na kasar Ghana Thomas Partey ya faɗa cewa shi fa burinsa ya kawo ƙarshen wasansa a Atletico Madrid na kasar Spaniya. Yanzu haka dai wato kwandilarsa zai ƙare ne a shekara ta 2023. Yanzu hankali kuma ya komo kansa club dai duka na sha'awarsa, kamar su Manchester United, Arsenal da kuma Inter Milan. Sai dai shi dai ya nuna cewar burinsa ya ci gaba da zama a ainihin Atletico Madrid. Mai koyar da kungiyar kwallon kafan kasar Somalia wasa Bashir Hefford ya sauka daga mukaminsa. Mai horar da wasan na Somalia wadda dan Ghana ne ya nuna cewar ya hango rashin tsaro da kuma hare-hare daga Al-Shabaab a matsayin dalilin da ya sa ya yi murabus. Hefford wadda shi ne ke rike da Ghana a yayin wasan cin kofin Afirka na mata da aka yi a bara ya rataba hannu a kan kwandilan shekaru biyu ne, inda ya maye gurbin dan Somalia Muhammad Abdullah Farayari a watan Maris shekara ta 2019. Shi ne ya jagoranci Somalia ta yi nasara na farko a wasannin samun cancantar shiga gasar cin kofin duniya da ta lallasa Zimbabwe a wasannin share fage domin gasar na cin kofin duniya na shekara ta 2022. Da wannan labari muka yi so ƙarshen labarin wasannin na yau. Ridwanul Lamukara Bas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Ridwan Abbas, kafin mu karkare shirin namu ga Zahra da takaitattun labarai. Akalla sojojin gwamnatin Somalia 10 da mayakan sakai 16 aka kashe a yau Laraba, a lokacin da kungiyar mayakan Al-Shabaab ta kai hari kan wasu sansanin soji biyu a yankin Lowa Shabelle na Somalia. Harin farko da aka kai a garin Kuryoli mai kimanin tazarar kilomita 95 kudu da birnin Mogadishu ya fara ne a lokacin da mayakan suka yi amfani da wata mota da aka cika da ababen fashewa, da wani dan kunar bakin wake ya tuka zuwa wani sansanin sojoji da ke karkashin ikon mayakan yankin da ke muradin gwamnatin tarayyar Somalia. Daruruwan fasinjoji sun fara barin jirgin ruwan shakatawar da aka tsare tsawon makonni biyu a tashar jirgin ruwa ta kasar Japan a wani yunkuri na dakile yaduwar cutar coronavirus da ta yi sanadiyar mutuwar mutane sama da 2,000 a kasar China. Ofishin kare haƙoƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kira a kan a gudanar da bincike ba tare da son kai ba a kan kisan kiyashin da aka yi wa mutane 23 a wani ƙauye a yankin arewa maso yammacin Kamaru.
To masu sauraro baki ɗaya, a nan ne za mu dasa aya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Da misali karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Zahra Aminu Fage da ta taya ni gabatarwa, da Julie Lathis Gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗayansa, sai injiniyanmu na yau Mr. Justin Swaits da ya daidaita mana sauti. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ku huta lafiya.